Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a sararwa assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana iya kuma kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM da kuma wasu gidajen radio da suka hada da Sarauniya da Nia FM da Nomad. Ana kuma iya jin mu kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu ta voahausa.com.
Maryam Bashir Bagaje, Safina ta sada su dangi.
Sannu da zuwa Maryam.
Yawa, sannu da dawowa. Kun kewa na.
Mun yi kewar ki kan sai
sauraro ma sai kewa.
Eh to yanzu kan sai mu ce bari mu dan baza mu cikin shirin kadan domin kuwa zamu yi magana ne akan abin da kika je kika gano jiya.
Kowa da irin fassarar sa. Amma ai duk gaba ɗaya ne an gama waye ya kamata ce kai ku zo ku zo mu zauna mu duba. In aka bar abin kalaji ne haka za a yi ta yi har ma a kai matsayin tun ana cewa ra'ayi ne a shiga zage-zage, a shiga tada haƙarƙari, a shiga kowa ana kallon in ka faɗi ra'ayinka kamar ni kake ƙalubalanta, in na faɗi na kamar kai nake ƙalubalanta. Domin an rasa wanda zai tsawata ya ce kai ku zo.
To zamu fara shirin ne da tattaunawar da Usman yayi da Malam Ibrahim Shekaru, tsohon gwamnan Kano, akan yadda yake kallon lamarin boran wasu a Najeriya.
To haka yake, wanda kuma kin san kamar yadda nace a farkon shirin Maryam, kin san kin je mana taron nan da aka yi ko wanda kika ce zaki dan gaya mana wani abu daga ciki.
Taron da aka yi a cibiyar wanzar da zaman lafiya ta Amurka a nan Venice, wato Yusuf kenan, wanda aka yi dan samun mafita daga kalubalen da Najeriya ke fuskanta ga rikicin Boko Haram, ga ina ta inda ka duba akwai wani abu da ke faruwa.
To wanda ne ta sa a cikin hirar da na dan yi da shi tsohon gwamnan Kano Malam Ibrahim Shekarau ya dan tabo irin wannan maganar na maganar kowa da abin da yake faɗa. Bari mu dan saurara, ƴar guntuwa ce.
To
gurin titi da al'amarin Najeriya akwai kurakurai. Shi wannan kiraye-kiraye da ake ne a zo a yi gyaran zaman Najeriya da shirattarin wane ne mene. Ya yi matakin farko a wannan shi ne rashin good governance shi ke haifar da wannan. Inda ka ji mutane suna cewa a zo a rabu ba a yarda ba, to kashi 90 cikin 100 al'amari ne na suna ganin ba a yi musu adalci. Daidai ne ba daidai ba ne, wannan shi ne tushen al'amari da sai an zauna an kalle shi. Da su biyafaran da su masu cewa a zo a duba constitution ba wani biyafara kawai ba. Wasu su ce a rage federal government ƙarfi, wasu su ce a yadda ake rabon dukiyar ƙasa a gyara, wasu su ce a soke ƙananan hukumomi, wasu su ce a ba commission ƙananan hukumomi gashin kansu, wasu su ce a soke jihohi, ko a yi haɗa su ko a yi waye. Kamar a Atiku da yake cewa a koma gwamnatin zone ɗin nan guda shida a zai da su gwamnatoci. To kowa da irin fassararsa. Amma ai duk gaba ɗaya ne an gama waye ya kamata ce kai ku zo ku zo mu zauna mu duba. In aka bar abin kalaji ne haka za a yi ta yi har ma a kai matsayin tun ana cewa ra'ayi ne a shiga zage-zage, a shiga tada haƙarƙari, a shiga kowa ana kallon in ka faɗi ra'ayinka kamar ni kake ƙalubalanta, in na faɗi na kamar kai nake ƙalubalanta. Domin an rasa wanda zai tsawata ya ce kai ku zo. Ni ban yarda da ra'ayin da watakila ya ce a tura wa majalisa su duba. Wannan bai isa ba. Zai yana taimako zai magance wannan matsalar. Shi ya kamata ya yi tsarin da zai kirawo tattauna wannan kura da ke totar structural ɗin nan, ko maganan Igbo ko maganan Yarbawa ko maganan Arewa ko waye. Kowa ya ji na faɗan san ransa ne cewa me yake gani zai daɗi da al'ummarsa. To wannan ba za ta kai mu ba. Aikin shugaba da ma aiki ya saurari koke-koken al'ummarsa, ya jawo su kusa a ji menene a fahimci fassarar kowa, sai a zauna a gane da kai idan fassarar ka kuskure ne sai a jira ma dalili idan fassarar waccan kuskure ne a bi a ma dalili sai a taru a gane to a ina fassara ta daidai take da za ta yi wa kowa daidai kuma wannan ba wani sabon abu ba ne ai yarjejeniya ce ta haifar da Najeriya din aka haɗu gaba yarjejeniya ce ta sa aka kafa gwamnatin haɗaka ta First Republic haka ake ta tafiya ba ba mun ce duwan da yake wai a shuru abin da ake cewa masu cewa wai is non negotiable a haddiniya ta tashi tattaunawa da fahimtar da juna shine rayuwa in mutum ɗaya ne ma ya tsalle yake kai ni fa ban yarda da ake tafi da kasar nan kamata a ji a saurare shi me ye dalilin ka cewa baka yarda ba me ye fahimtarka kai a fahimtarka ya kake so a tafi da kasar me ye shawararka in da ya kuskure sai a biyo a hankali a nutsa da girmamawa amma ba a ce dan za ka gabatar da dalilanka kuma ka cije da shi ka kare doka ba.
Na gode sosai Malam Ibrahim Shekarau, Allah kuma ya ba ni sa'a. To sai mu ce kun ji yanda muka dan tattauna da shi kin ga ya dan tattaba wannan ya ce kaza a raba kasa a yi restructuring wai sai
wannan abin da yake fadi
wannan sai a babu kasan mu to duk irin wannan yace duk dole sai an dawo kamar yanda kika je din kenan ko
ajiya kaga wannan taron nan an yi magana sosai akan abubuwa da yawa ka san ita wannan cibiyar wanzar da zaman lafiya ta Amurka wato Yusuf tana kokarin taimakawa Najeriya wajen samun yadda zai kamata ta tankaro akwai wani akwai wata kungiya da suka kafa na dattawa da suka tsamo su daga dukkan zagayen Najeriya dai akwai tsohon menene shugaban Martin Agwai shine na sojin Najeriya sai kuma a cikin wannan kungiyar akwai kuma Cardinal John One kan shine na imamin Catholic na Cocin Abuja da kuma Sultan na Sokoto amma shi bai samu zuwa ba sai turo Dr. Usman Bagaje ya wakilce shi to dai sun tattauna akan abu kuma hadda matan nan Mrs. Obi Ezekwesili ita ce tsohuwar mataimakiyar shugaban bankin duniya kuma ita ce daya daga cikin shugabar kungiyar Bring Back Our Girls to dai ka sani wannan matsalar Najeriya da ake ta samu rikici ta ko ina Najeriya fa akwai fa matsala fa sosai ba ka da suke magana saboda kuma ka sani kalle a magana Boko Haram din inda ya faru a Najeriya amma duk yawo watsa ko ina aka ce in Najeriya ta yi tari to ko duka sauran Afirka sai ta amsa to dole a kawo yanda za a dole sai an muna da yawa kuma an ce yawan mu karuwa zai yi nan da shekara 30 wato shekara 2050 kenan za adadin mu zai karu zai ninka su biyu wanda yake da shi yanzu muna mun kai kimanin miliyan 180 wanda suke cewa kenan amma ana ma cewa kila ma yafi haka to nan da shekara 30 za mu karu to tunanin wannan ana ta kullun ana samun matasa suna fitowa daga jami'o'i ba aiki ne to wannan ta akalla kimanin matasa miliyan 3 zuwa 4 ke fitowa ba su gama jami'a babu aikin da za su yi to yanzu kenan mutane ma sun kasa da gwiwa game da zuwa makaranta da in ka je makaranta ana sa ran kana fitowa zaka samu aiki da wani to a mutane na zuwa zauna karatu
kin ga magana ki ta zo daidai da maganar da shi muka gama da gwamnatin Kano na da wato shekarau kenan wanda yayi magana cewa in aka samu ingantaccen adalci na rabon dukiyar kasa a tsakani
wannan sai magana shi sosai sai magana wannan sosai ce ana cewa talauci shine silar mutane na fada a cikin tarkon ta'addanci suka ce to da wannan sai a duba a gani ko ma a cikin ma Najeriya ko su garuruwan da su ba su samu wanda da Boko Haram ba ta yi karfi a wurin ba sun kore su to me wannan kasa garuruwan na me suke da shi kuma sauran me suke da shi ba su da shi
to wannan dan farfasa mutane kinga magana me suke da shi din nan da kike magana akwai garuruwa ko kuma jihohi kamar kwanaki mun taba shiri akai wanda barista Aliyu da ake neman mana shi yanzu haka da zai mana fashin bakin yanda ya kamata a kasance cikin doka da oda shin wani jihohin zake ga me suke iya samarwa kasar ko kansu ya suke iya rike kansu me za su yi ko kuma menene ake cewa producing din wanda suke su ne za su me suke haifarwa ba wai kawai su karba ba
ba su karba ba to wannan ka gani ya fado a batun sake fasalin Najeriya da wasu suke ta kira azo ayi dan su ma sai magana sosai dan in akai magana aka ce sake fasalin Najeriya mutane suna tunanin kamar an ce araba kasa ne
araba kasa ne
ba a
suka ce ba me suka yi bayani
yanda suka ce a tattaunawar su wai yanzu yanda abin yake kamar kome ya ko yana kan gwamnatin tarayya to gwamnatin tarayya ta saki dan karfi zuwa su sauraron jihohi yanda su ma za su aiwatar da wasu ayyukan su da
kansu yana dan yi cincewa da dukin haka dan diwaye a saki
sauraron
su samu su kaje kusa da kai
ko ji ma anan taron da shugaba kasa ke yi ko wannan sai magana wasu jihohi da suka ce ai ya kamata gaskiya maganar hanyoyi a bar su su rika yi dan an ce ka san me daki shi yafi san inda yake me yoyo abin da suka ce kenan to su kaga maganar lafiya maganar ilimi maganar hanyoyi da sauran annan ya kamata a basu su rika yi da kansu to kuma duk wannan ma aka ce gashi suna da yadda aka so maganar mudawar maganar talauci
yawa
maganar talauci da kuma rashin damawa da wasu da ake samu din nan shike jawowa wasu su fiji kai wannan babu yadda babu wani abu babu wasu dama a cikin da zasu iya wani abu da rayuwar su kamar matasa abin da suke samu kenan suna fada cikin waɗannan abubuwa yanzu mutum ba abin da yake ya fito daga jami'a ba aikin yi ba komai
suka ce wannan babban kalubale ne su
ce dauke bom an sai dauka ya je wannan to abinda suka ta magana kenan
kuma wannan shike sa ma wannan zaman banzan da ba aikin yi shike sa abubuwa da yawa su dinga zo maka a rai wanda ya ga wanda zake dan abin yi zaka karkata wurin ba zaka tunanin me haka kai tunanin wannan ka kwatu
zuciyar da take zauna wuri daya to boy akan ce tana zama shi
kuma irin wannan ni a tunani na irin wannan kamar zai sa irin mutum ya zama yana da kunci a ran shi
haka
to shi da abin da yake ganin wannan da shi ma wanda ya fi shi sai kaga irin
haka
jin zafi ya shiga
sai to sannan kuma kamar yadda aka yi to yanzu a yanda kika fahimta a wannan abin da kika je kika ga yanda abin ya wakana na san inda yawa ma za su gani a shafukan mu na zumunta da website din mu wato na yanar gizo din mu to amma misali ke kina ganin cewa menene suke son a tafi da shi gida a wannan taron
suna so a ja yanzu kamar yadda suka yi magana karfin soji ba shi bane ba zai kai ga mu samu abin biya bukatun da muke nema ba na samar da zaman lafiya ba zai wadatar ba dole sai an zauna teburin sulhu
to wato an shawara
akwai wata magana da suka yi na yadda addini inda kaga yanzu
addini
na da rodda zai iya takawa wajen wannan
takawa a wata abubuwa
yace addini na da abubuwa da yawa da zai iya taimakawa aka yi magana shi Dr. Usman Bugaji ya magana yace in aka duba a cikin alkur'ani ko kashi 5 cikin 100 ko ya fi mai da hankali ne akan abubuwan ibada to sauran
95
95 ya mai da hankali kan
zamantakewa
ya magana irin yadda su annabawa suka sha wahala ya magana
adalci
da sojuna addinin musulunci ya kira mutane kowa kai mutum a yi ka zama adali kada
ko da ba addinin ku daya ba addinin ku daya ba dole kai adalci in ana son a zauna lafiya malamai ma kai mun shaji sukan faɗi cewa idan akwai adalci to gwamnati ko yaya take za ta iya dorewa amma idan ba adalci duk yanayin yanda mutane suka kai ibada su da waye za su sha wahala ne kawai
sosai kuma yayin mutane ya kamata kuma su dawo mu zauna mu bambance da bambance dake tsakanin mu kullum sai dai mu tattaunanin bambance bambance dake tsakanin mu
maimakon tunanin ya zamu haɗu wannan bambance
ya zauna mu
tattauna wannan tunani in ce wai dan me zaka tsani mutun da yana addinin da ba naka ba
to yanzu tunda mun sami shi barista Aliyu bari mu koma gare shi muna son ne mu ji kawai shin yaya za a yi a ce an sami kamar misali wannan maganar cewa taron da aka yi din na maganar zaman lafiya inda za a samar da shi a Najeriya da rawar da wasu sashi irin sa Amurka ma su iya takawa shin ya za a ba tare da an ci zarafi ba ba tare da an taka doka ba ko taki haƙƙin dan adam shi sa muka nemo lawyer
sosai
assalamu alaikum barista mun sha wuya kan mu samu ka
barka da zuwa
wallahi to ya ayyuka ya gida
to mun gode
Allah to yanzu abin da za a yi yawa to ka ji Safin tace an koma lafiya
lafiya lau Maryam
yawa to Safin ma ga ta ne take magana tace an sauka
kaman yayi kasa mure shi tayi kasa
yanzu abin da za a yi shine lokacin da zamu fara muna maganan nan da kai kana yi zamu ci gaba da neman ɗaya layin ka in kaga ya buga ka dauka sai mu ga wanne ne zai fi kyau yawa amma a fara doye da rashin kuwa sai a yi uwar daki
haka ne
Ya a ganinka a matsayinka na lawyer ya kake ga kamata mu tare domin mu fida ai ga rogo inji ba haushi irin mu ga cewa duka mun wanzar da zaman lafiya a tsakanin ƙasa tare da tattaunawa da juna misali ba tare da an ci zarafin kowa ba.
To a gaskiya abin da yake faɗa na daya dole mu yi wa juna biyayya. Kaunar juna da kuma respecting in juna na farko musan cewa kowane ɗan Najeriya a duk inda ka fito ba addininka ba ba inda ka fito ba ɗaya kake kana da haƙƙi kana da ƴanci na matsayinka na ɗan ƙasa a kowane ɓangare kake zaune a sannan bayan haka akwai abin da gyara da ya kamata su shugabanni musamman ma a saki abu na tsakiya da ya kamata su yi akwai abubuwan da ya kamata kaga duk wani abu da ya kamata a yi na rabon arziki na ƙasa ya kamata a dinga raba shi daidai a kowane ɓangare kada wani ɓangare ya rinjayi wani ɓangare. Kawo dalilin da ya sa kenan aka sa a kundin tsarin mulkin ƙasar nan sashi na 14 a wato federal character principle a cewa kada wani jiha ko wani yanki na ƙasar nan ya fi sauran yankuna ko jihohi kan komai. To da haka don ƙasar cewa idan aka ana kuka cewa an ce ya fi wani ɓangare ya a samu rashin zaman lafiya sannan bayan haka akwai abin da yake yawo yanzu wato sake fasalin ƙasa shi ma abu ne da ya kamata ya shugabanni na ƙasa ya kamata su duba musamman ma majalisar dokoki duba su ga kokin nan da ake yi wani irin ƙarfi ne za a rage wa ita gwamnatin ta tsakiya so da a samu da wasu responsibilities zuwa ƙasa da kuma wato a duba yadda za a samu wato kada a ce good governance ya dawo
shugabanci na gari
in ba a yi haka ba a lage ƙarfin gwamnati ta tsakiya ba a matsayin da wa wasu a ƙasa jihohi da hukuma ƙananan hukumomi su samu wannan ƙarfin don aiwatar da ayyukan da ya dace wa mutane za a ci gaba da samun rashin zaman lafiya saboda a kullum kaga ɗan chairman na local government na karamar hukuma dole daga karamar hukumar ya ke fito a gwamna na jiha dole daga wannan jihar zai fito amma shugaban ƙasa ba shi koyewa da yake mutum ɗaya ne sai mataimakin shi koyewa ta fito daga kowane ɓangare saboda haka daga ɓangaren ne sai za su fito to saboda yawan ƙarfin da yake tsakiya shi yake jawo zaman lafiya a ƙasar nan duk a lokacin da aka samu wani ɗan ɓangare ba shi ɗan uwan shi ko kuma wanda ya fito daga ɓangaren shi a ko shugaban ƙasa ko ba a sanadin shi sai ga ana ɗan koke-koke.
To barista an yi maganar a wannan taron da na ji an yi maganar ƴan sanda yanzu kamar sojin Najeriya tana ita ce take yin komai
ba sa sauran jami'an tsaron fa
ba me suke yi ya kamata a inganta wannan
yadda ya kamata a inganta aikin komai
na kamar yanda ƴan sanda za su sake ba da tasu gudunmawar ka'in da na'in a cikin aikin da soja ba kawai an janye ana ta ganin sojoji na komai
suke komai
daga sojoji sai ƴan civilian jita
yan gina na ɗaya barkaji shi soja a haƙƙin asusi shi ne ya kare wato martaban ƙasar musamman daga external aggression wato daga wasu
barazanar waje ko gefe
masu tada a tsaye zaune ko masu wanda za su kawo mata farmaki musamman daga waje amma wani lokaci da idan har da ciki ma zai ke karewa idan abin karfin civil force
kamar yan sanda
da sauran hukumomi na farar kula to abin da yake sa wa a 'yan sanda ba su iya cikar da wannan ayyukan kaga akwai matsar nan abunan karfi na mutane yawan mutane yawan mutane ke cikin ita wannan hukumar ɗan sanda akwai kuma rashin horarwa mai kyau kyakkyawar horarwa da ya kamata kamar a ce ‘yan sandan wasu ƙasashe kamar ƙasar Amurka take da shi sannan akwai kuma rashin kariya aiki wato bindigogi da sauran abubuwa yanzu sun kazo ƙasashe da suka ci gaba za ka ga amma a lokacin bindiga ɗan sanda yana da su tiyagar da wasu abubuwa ne da ya kamata ya aikin kare tarzomkosi da sauransu sannan babban abu kuma dole ya kamata sai yasa ka ga nake wurin sake fasalin ƙasar nan masu kirari ko kira na ‘yan sandan jiha nan ya ga abu kiran su yana da ɗan tasiri saboda wata Allah wata ila idan har aka ba da aka ci sarakunan tsarin mulki aka ba da dama jihohi su yi ɗan sandan su so wata ce za ka ga an cike gurbin
barista barista barista
to saboda lokaci ga
eh daga ƙarshe
hello
ya ne kowane jiha tana da na ɗan sanda lokaci ya yi za a duba wannan abu
To daga ƙarshe barista wadda wace gudunma kake ganin Amurka za ta iya bayarwa
cikin minti ɗaya ko ƙasa da haka
to a ƙasar Amurka da sauran ƙasashe da suke mu'amala da Najeriya za ba da gudunmawa ta hanyoyi daban-daban na ɗaya ne su tabbatar sun gaya wa duniya suna bayan gwamnatin Najeriya a matsayin ƙasa ɗaya na biyu kada su yarda su dore wa duk wasu wanda suke zuwa domin neman raba ƙasar Najeriya ko wani irin abu na inda ba su san hanyar doka ba na uku kuma a nan ƙasa za su iya taimaka kuma suna yi din akwai hukumar USA daga nan kamar ƙasar Amurka wanda duk tana jin duk wani ya kokari kamar in ka duba duk wani abu rashin development rashin wato talauci rashin ci gaba na ƙasa shi yake jawo tashi zaune
to mun gode barista saboda lokaci ba za mu iya barinka ka ci gaba da bayani ba to yanzu kan sai in ce to saboda maganan akwai wani shiri na yali din nan da ake yi na horar da matasa bari mu dan ji domin mutane su dan gane mun ce ba sai ranar ilimi ba dan an kusa rufe abin
Assalamu alaikum warahmatullah.
Wa alaikum assalam warahmatullah.
To da muke magana a cikin shirin yau da gobe.
Kuna magana da Aliyu Usman kenan a shirin yau da gobe.
Aliyu Usman zaka iya gaya mana dan kadan ko wane ne Aliyu?
To Aliyu dai matashi ne kuma shine wanda ya rike mukamin jami'in hudar jama'a na Rundunar 'yan sanda ta ƙasa nishin jihar Kaduna. Nan wani lokaci kafin yanzu da kuma Allah ya sanya ya yi tafiya ka karo ilimi da ya danganci aikin na ɗan sanda kuma haka zalika kwanakin baya ya samu wata dama na wani karo ilimi da aka yi wanda ake kira na Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders irin horar da matasa shugabanni ko jagororin al'umma na Afrika.
To wannan ne ma dalilin da ya sa muka ce to bari mu sake mu lalibe ka magana ta yali muna son matasa su gane yaya ake neman wannan abu misali mataki-mataki da an buɗe a yanar gizo yanda ake shiga shi sa muka ce to bari mu kira ka ko minti huɗu zuwa biyar mu baka mu ji ya zaka misalta wa matasa domin su daina tsoron abin su zama sun shiga ciki da yawa musamman daga ƙasashenmu na yammacin Afirka ko kuma arewacin Najeriya da sauransu.
To gaskiya ne to shi wannan shiri bari in yi bayani shi a takaice yadda mutanenmu za su fahimta. Shiri ne wanda tsohon shugaban ƙasar Amerika wato Barack Obama ya fitar domin horar da matasa waɗanda suke rike da wurare na shugabanci ko kuma suke jagoranta al'umma a inda suke domin wani ci gaba na musamman kuma shiri ne wanda akan ɗauki akan zaɓi matasa da suka ɗan yi fice a filin ko kuma fagen da suke ayyukansu a kai su manya-manyan jami'o'i da ke Amerika domin a ba su horo na sati shida don su kara gogewa a fannonin da suke sannan a tafi sannan akan kai su babban birnin tarayya na Amurka wato Washington DC kenan su yi taro na musamman wanda gangami ne da ke kawo manya-manya manyan mutane daga America wanda sun shahara a fannoni da dama, da fannoni shin sun shafi ciniki da masana'antu, kimiyya, harkar kasuwanci, noma da zaman lafiya da dukkanin abin da ya shafi zamantakewar bil'adama. Sai a fara dama wanda su matasan nan za su yi hulɗa da su, su kuma ƙara samun dabaru ko hikimomin da za su ƙara yin amfani da su idan sun je gida, idan su koya ma wasu a dai samu horaswa ta musamman wacce kowa da kowa zai iya amfana da ita domin Afirka da kuma ƙasashenmu.
To yanzu misali za ka ga yanda ake nema ɗin, yawanci za ka ga an ce akwai rubutun ESI, akwai wane ne, yawanci wasu a bisa binciken da muka yi mutanenmu misali a arewaci sukan ji tsoron cewa yanda ake rubutu da wane ne ai abu ne mai wahala nema. Za ka iya gaya mana matakin da ake bi har a zuwa a nema ɗin?
Gaskiya ne. To shi wannan shiri abu ɗaya yake, kowa da kowa zai iya shiga cikin shi. Abu na farko shi ne akwai ‘yan rubuce-rubuce da ake yi, kuma rubuce-rubucen sun shafi tambayoyi na shin kai wane ne, kuma wani irin aiki kake yi, wata irin gudunmuwa kake ba al’umma, kuma me ya sanya ka zaɓi ka riƙa ba da wannan gudunmuwa. Amsa ce mai sauƙi. Wajen cike wannan application ɗin, duk inda ka ga ya shige maka duhu ko baka fahimta ba, akwai malamai irin na jami'a, akwai kuma matasa wanda sun je irin wannan shirin. Zaka iya tantabe su, idan ka tantabe mu babu wahala in Allah ya da, kamar ni akwai waɗanda ina ba su shawarwari ta hanyoyin da za su yi, musamman wanda suke yin ayyukan da ya shafi zaman lafiya da cigaban al'umma. Haka zalika akwai waɗanda in abu ya shafi harkokin ciniki da masana'antu za su baka shawarwari ingantattu waɗanda in dai ka yi amfani da su za ka ji. In ma kana shakkar cewa turancinka bai inganta ba ai kai yanzu ko ma ka yi ma dai ba ka da turancin da za ka iya zuwa.
Dama zan ce turanci ba.
Wannan mai sauƙi ne idan har ka cike ɗin turancin da za ka yi amfani da shi wurin interview idan har an gayyace ka. An ji ya inganta, to za ka samu nasara ka je. Idan ma har kana da tantama, yanzu application ɗin akwai sauran kwanaki kafin a rufe. Kamar zai kai kwana 10 nan gaba. Za ka iya ka cike ka aika yawa. Kafin lokacin interview ɗin ya zo zuwa watan January, ka ƙara inganta turancinka ta hanyar samun wani ya ɗan riƙa tallafa maka kana yin magana. Yana gaya maka inda kake da kurakurai da inda za ka gyara. Ka sa dai a zuciya cewa kana so ka yi wannan abin. Muna so dai ya kasance matasanmu su gane cewa tsoron yin abin ko kuma ganin cewa baka isa ba zai hana ka ko kuma ka toshe wa kanka dama. Kawai kowa ya gwada.
Haka. To amma daga ƙarshe ku da kuka yi wannan abin, me babban abin da kuka koya a ciki, misali za ku ce kila ya kamata kowa ya samu irin wannan damar?
To gaskiya Alhaji Kabara, idan na ce mai abu ɗaya na yi gariya, sai dai in ce ababe da yawa. Tunaninmu ya canza akan al'amura da dama na rayuwa. Kaga musamman na cewa idan ka iya abu kada ya kasance ka koma gefe guda kai kadai ka iya sai an zo an neme ka. Babban abin da yanzu ni na koya shine abin da ake kira teamwork. Duk wani abu kai in ka iya kada ka zama kai kadai ne, ka jawo wasu ka tafi ka nuna musu ku taho. Saboda da haka ne America ta ci gaba. Wannan zan iya ce ma yawa shi ya tattare duk wani abu da muka koya. An ƙara koya mana hanyoyin da za mu domin mu jawo al'umma a zauna lafiya, mu jagoranci al'umma wurin tunaninsu ya kasance kullum na ya za mu taimake ƙasarmu, ya za mu kare ƙasarmu daga faɗawa haɗari, ya za mu kaza, tunaninmu kenan. To amma me babban maƙasudin abin wanda duk wani ko da ta ciniki da masana'antu ka ji ko kuma harkar shugabancin al'umma, public management ko civic leadership, gurin ka shine kaga ka jawo wasu kun yi tafiya tare, ka koya musu ba wai ya zama to kai kai ne shugaba to kai kadai ka iya. Saboda haka duk abin da za a yi sai ba kana bukatar wancan ma na bukatar ka. Saboda haka wannan shine babban abin da zan ce a dunkule mun koya. Sauran abubuwan kuma lallai wannan suna da bukatar lokaci mai tsawo kafin a fassara su har al'umma ta fahimci ababen da aka koyo.
Haka. To insha Allah in muka samu lokaci za mu dinga tuntuɓa ka muna ɗan tsakura.
Ba da yi.
Yawwa, sai na gode sosai Aliyu Usman. Yawwa.
Amin ya Allah, na gode.
Yawwa. To kin san kun san da yake shi wannan shiri na yali na maganar horar da matasa shugabanci ko kuma shugabannin matasa. bai wuce kwana 10 za a rufe ba.
Yawa
saboda ka hanzari ai ta laliba shi a internet ana shiga shafin su ana nema kowa da kowa gabas da yamma kudu da arewa na Najeriya da sauran ma kasashen mu na Afirka.
To Allah ya bada sa'a.
Saboda shugabanci na gari shine komai. Maryam sanin da kokari.
Wallahi ka san kamar da wannan yace shi ka Donald John yace sauran da yace zo ranar Juma'a masallaci shine zai garza ya ci ranar.
Kware wanda yace ji tanko shi zai ci ji son John. To sai mu ce a madadin kowa da kowa Daniel ne ya bawo da umarnin shirin sai engineer mu John da wanda ya hada mu Facebook live Ibrahim Jamal ki tsaya Usman ne nan. Mu zama lafiya sai Allah ya kai.
Baruwanta a yau da malalaci yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bari.